بسم الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بايها في إخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساكة سادواء وانا يمتشي نلان الرجوماء دلان السبر يو إشرم قوات الرجب hijira ta mai sai shekarar hijira 1431 wanda kuma yazo daidai da 2 ga watan 7 miladiya ta 2010. A wannan majalisi namu na mako-mako inda muke tafsirin Al-Qur'ani mai girma, wanda a yau za mu fara tafsirin suratul Naba, wato juz'i na ƙarshe, sukan juz'i 30 na Al-Qur'ani mai tsarki insha Allah. A yau muna tare da Malam Abdulrahman, saboda shi Malam Sa'idu bai samu zuwa ba saboda wasu dalilai, zai karanto mana ayoyin da zamu fassara a wannan zama bi iznillahi ta'ala. Bismillah.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Wannan sura tana ɗaya daga cikin surori makkiya wanda aka saukar lokacin Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana Makka. Ayoyinta 40 ne a bisa lissafin mutanen Madina da mutanen Sham da mutanen Basra. A wajen lissafin mutanen Makka da mutanen Kufa ayoyinta 41. Abinda take karantarwa shine abinda sauran surori na Makka suka fi bada ƙarfi a kansa, batun tabbatar da tashin alkiyama da hisabi da ainihin bayanin aljanna da wuta da irin abinda Allah maɗaukakin sarki ya tanada a cikinsu. Kasancewar rayuwar Annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallama a Makka rayuwa ce da ta cika da ƙalubale gare shi dangane da waɗannan abubuwa da yake ambatawa mushrikai, na cewa akwai ranar alkiyama, akwai ranar tashi bayan mutuwa, akwai hisabi, akwai aljanna, akwai wuta, wanda kuma su mushrikai suke ta jaya da shi akan haka, suna ta jayayya da shi, suna takaddama, suna ƙoƙarin su ce babu wata hujja da za ta tabbatar da yiwuwar hakan. baka surorin da suka sauka a Makka suka bada karfi akan wannan baka ita ma suratul naba abisa wannan salan take abisa wannan kama tana dauke da irin waɗannan hujjoji ne kamar yadda shi wannan juz'i ma gaba daya juz'in da yake na karshe shine juz'i na 30 abinda kusan ya kunta kenan galibi surorin da suke ciki wanda sune kitabul mufassal abinda suka kunta shine bayanin tabbatar da al-ma'ad wato komawa ga Allah bayan mutuwa tabbatar da al-ba'th tashi bayan mutuwa tabbatar da hisabi tabbatar da cewa akwai gidan aljanna da wuta kusan za mu ga salo guda daya ko abu guda daya suke bayani akai amma da salo daban-daban ta hanyoyi iri-iri da hujjoji kala-kala saka wannan sura suratul naba abinda take karantarwa kenan ana ce da ita suratul naba kamar yadda yake cikin mushaf haka sunan ta yake suratul naba haka ne yazo a cikin tafsirin a cikin sahihul bukhari kitabut tafsir an kirawo ta suratu amma yatasaalun amma yatasaalun saboda ta bude da waɗannan kalmomi amma yatasaalun haka nan akan kirawo ta da sunan amma yatasaalun an suratul tasaul akan kirawo ta da suratul tasaul akan kirawo ta da suratu amma ba tare da kalmar yatasaalun din ba akan kirawo ta da suratul mu'tirat saboda wannan kalma da ta zo a cikin ayoyin wannan sura wa anzalna minal mu'tirati ma'an sajjaja haka akan kira ta da suratul mu'tirat Allah madaukakin sarki ya bude ta da cewa amma yatasaalun game da menene suke tambayar junansu anil naba'il azim game da wani babban labari mai girma alladhi hum fihi mukhtalifun wanda su a cikin sa suke sassabawa kalla aha sayalamuna da sannuza su sani thumma kalla sayalamuna sannan da sannuza su sani alam naj'al al-ardha mihada asiba musanya kasa ta zama shimfida ba wal jibala autada kuma muka sanya duwar wasu su zama turaku wa khalaqnakum azwaja kuma muka halice ku dangi daban-daban waja'alna nawmakum subata kuma muka sanya baccin ku ya zama hutu waja'alna al-layla libasa kuma muka sanya dare ya zama sutura waja'alna an-nahara ma'asha kuma muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci wa banayna fawqakum sab'an shidada kuma muka gina sammai bakwai masu karfi a saman ku waja'alna sirajan wahaja sannan kuma muka sanya fitila mai tsananin haske ita ce rana wa anzalna minal mu'tirati ma'an sajjaja sannan muka saukar minal mu'tirati daga girgije ko gizagizai masu cike da ruwa ma'an sajjaja ruwa mai kwaranya linukhrija bihi habban wa nabata dan mu fitar da habban kwaya wa nabata da kuma tsirrai bihi da shi wannan ruwa wajannatin alfafa da kuma gonaki ko lambuna alfafa masu cike da itatuwa ubangiji ya bude wannan sura da abinda malamai suke cewa al-istifhamul istifriri amma yatasaalu game da menene suke tambayar junansu istifham ne inkari wato dan ayi inkari gare wa ga su mushrikai da suke tambayar junansu game da ranar alkiyama ko kuma game da alqur'ani amma yatasaalu asalin kalmar amma ne amma an da kuma ma sai aka idgamin wannan nunin a cikin mim din sai zama amma sai kuma aka tafi alif din da take karshe sai zama amma maimakon amma kamar yadda Allah ya ce min makhluq asalin sa min mani amma sai aka idgamin nunin fil mim sannan kuma aka tafi alif din da take karshe amma yatasaaluna ay yasalu ba'dhum ba'dhan sashin shi yana tambayar sashi wato mushrikai suna tambayar junansu domin suna cikin ruɗu suna cikin tsimuwa, suna cikin shakka dangane da abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi. Don haka suna tambayar junan su tambaya in ma dai ta nuna shakka da rashin gamsuwa da amincewa, ko kuma tambaya wacce take nuna izgili, wato tambaya ta izgili, ka ji abu kaza, menene ra'ayinka akan ta, menene zaka faɗa akan kaza, ka yadda da kaza, tambaya ta izgili, tambaya ta ainihin shakka. Anin naba'il azim, game da labari mai girma, game da wani babban labari mai girma. Annaba'u a larabce yana nufin khabarun azim, duk wani babban labari shi ake cewa naba. Akwai bambanci tsakanin annaba da alkhabar. Alkhabar shi ne labari, ka ga wani na gan shi, ka ga wani ban gan shi ba, jiya na ga abu kaza, wannan shi ne alkhabar. Annaba kuma duk sanda Balarabe ya amfani da kalmar annaba, takan zo da ma'anar labari mai girma. Bal huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Qul huwa naba'un azim antum anhu mu'ridun. Kace shi alqur'ani naba'un azim, babban labari ne, kuna masu bijire masa. Ubangiji sai sifanta shi da labari wanda yake mai girma. Don haka Allah madaukakin sarki a nan yana maganar cewa labarin da suke tambayar junansu game da shi babba ne, shi yasa aka sifanta shi da annaba. Kamar yadda Allah yake cewa laqad ja'aka min naba'il mursalin, min naba'il mursalin, labari na manzanni wanda yake mai ban mamaki, mai cike da mu'jizozi da al'ajabi ya zo maka. Shi da Allah ya ce anin naba'il azim, wato suna tambayar junansu ne game da wani babban labari. Labari ne babba, kuma Ubangiji ya sifanta shi da al'azim, ya kuma sifanta shi da girma, tunda magana ce akan alqur'ani ko kuma tashin alkiyama. Babu shakka waɗannan abubuwa ne masu girma. Malamai sun yi saɓani dangane da tantance babban labarin da Allah yake nufi a nan. Wasu suka ce babban labari ana nufin alqur'ani, suna tambayar junansu game da alqur'ani. Shin alqur'ani da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa gaskiya ne ko ba gaskiya ba ne? Ko kuma kamar yadda wasu malamai suka ce annaba'ul azim ana nufin alba'd, kashi bayan mutuwa. Suna tambayar junansu, shin gaskiya ne za a yi tashi bayan mutuwa? Shi yasa Ubangiji sai ya sifanta wannan at-tasa'ul, wato tambayar junan da suke yi, ya sifanta shi da cewa suna masu sassabawa a ciki. Allazi hum fihi mukhtalifun, allazi hum fihi mukhtalifun, wanda su suke sabani a cikinsa, suke sassabawa juna. Idan an ce ana nufin alqur'ani, to suna sabawa juna wajen bayanin hakikanin alqur'ani. Menene shi alqur'ani? Wasu ce alqur'ani wato tatsuniya ce, asatirul awwalina ne, tatsuniyar mutanen farko ce. Iktasabaha wa hiya tumla alayhi bukratan wa asila, wato tatsuniya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam yake zuwa ana yi masa shiftatta, yana zuwa gurin Yahudawa suna bashi labarin rukan Yahudawa da suka gabata, yana rubutawa. Wasu ce a alqur'ani waka ce, don haka Annabi sallallahu alaihi wasallam mawaki ne, abinda yake faɗa irin maganganu ne na mawaka. Wasu ce a abinda yake faɗa ya yi saba da maganganu na matsafa, saboda haka matsafi ne. Wasu ce boka ne, haka abinda yake faɗa bokanci ne. Wasu ma su ce yana da taɓin hankali, ba abinda yake faɗa magana ce ta mai taɓin hankali. Don haka suna ta saɓani game da alqur'ani, menene gaskiyar abinda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake karanta musu na alqur'ani, shin kaza ne ko kaza ne ko kaza ne? Sai sa Ubangiji ya ce allazi hum fihi mukhtalifun, wannan idan mun ɗauka annaba'ul azim ana nufin alqur'ani, idan kuma mun ɗauka annaba'ul azim ana nufin alqiyama, tashin mutane bayan mutuwarsu daga cikin kabari. To anan ma suna saɓani dangane da tashin alqiyama, sai ba duka kafirai bane aqida su dangane da alqiyama ta zama ɗaya. Kaga Yahudu da Nasara wanda ba su imani da Annabi sallallahu alaihi wasallam ba, suna da aqida ta musamman dangane da alqiyama. Akwai abubuwan da za su faɗa wanda ya saba aqida ta musulmi, wasu abubuwa da za su ce za su wakana alqiyama wanda ba haka musulunci ya zo da shi ba. Kaga anan an saba da su, wato musulunci ya saba da su wajen imanin da suka yi da alqiyama. hakanan nasara su ma suna da irin wannan. Hakanan su kansu kafiran, wasu daga cikin kafirai suna ganin idan har akwai ma alkiyama, to su idan aka koma alkiyama din zai zama abinda za su samu na karamci ba kankani bane. Wato yadda Allah ya karrama su anan ya ba su matsayi, to alkiyaman ma idan ta zo za su samu irin wannan matsayi. Kamar yadda Allah yake babu labari ɗaya daga cikin mutanen nan masu abinda da Allah ya faɗa a cikin suratul kahfi, masu gona, wanda kala jannatahu wa huwa zalimun li nafsihi qala ma azunnu an tabida hadhihi abadan wa ma azunnu sa'ata qa'ima wa la irudtu ila rabbi la ajidanna khayran minha munqalaba. Yana cewa ma azunnu an tabida hadhihi abadan, ba na tsammanin wannan gonar tawa za ta lalace, zai zama babu ita, ba na tsammanin haka. Wa ma azunnu sa'ata qa'ima, kuma ba na tsammanin alkiyama ma za ta tashi. Sai kuma yace wala irudtu ila rabbi, idan kuma har da za a mayar da ni zuwa ga ubangiji na, wato za a tashi alkiyama, la ajidanna khayran minha munqalaba, zan samu wato makomar da tafi wannan. Ubangiji zai bani abinda ya fi wanda ya bani anan. To kaga yana shakkar tashin alkiyama, amma kuma yana ganin in alkiyama ta tashi, ire-irensu za su samu sakamako gwaggwaba wanda baya fi wanda suka samu a nan duniya. Kamar yadda Allah ya ce amara aita allazi kafara bi ayatina wa qala la utayanna malan wa walada attala al ghaiba am ittakhadha inda arrahmani ahda. Wato al-'As ibn Wa'il shine yake fadar haka lokacin da suka yi takaddama da Khabbab ibn al-Aras. Khabbab ibn al-Aras yana aiki a ƙarƙashin sa, makeri ne, yana kera takubba da makamai na yaki. Sai dan Wa'il ibn 'As ya zo ya abin nan al-'As ibn Wa'il ya zo ya karbi kayayyakin sa, amma kuma ya ki biyan sa. To shine da yazo ya nemi kudin sai biya shi, sai yake ba zai biya shi ba. Sai yake to a lahira ka bani, sai yake to ai a lahiran ma mu ne da ita, in ba an je lahirar dai mu ne a gaba. La utayanna malan wa walada, in alkiyama ma ta tashi dukiyar da muke da ita anan a can ma haka za mu samu ita wannan dukiya. Sannan ƴaƴan da muke takama da su anan a can ma lahiran Allah zai bamu. Kaga arme ne yana fada da zuwan lanar tashin alkiyama, amma kuma yana ganin cewa ko da alkiyama za ta tashi, shi dai da su za a dama, kuma su ne a gaba, kuma abin nan da suke da shi na matsayi ba zai gushe ba. To kaga wannan wani nau'i ne na kafiri wanda yake shakkar alkiyama, amma kuma yana ji a ransa cewa in kuma har da gaske alkiyama ta tashi, to shi ga matsayin da zai tashi da shi. To duk wanda yana daga cikin yadda wasu suke kallon ranar alkiyama, wasu suna ganin ƙarya ce wannan ranar alkiyama din, ba yadda za a ce bayan mutum ya mutu ya rididdige kuma a sake tashin sa. A idza kunna turaban wa izaman zalika raj'un ba'id, a za a ce in mun zama kasusuwa, mun zama turbaya, mun zama kasusuwa kuma a sake tashi, wannan raj'un ba'id komowa ce wacce yayi nisa da hankali, ba zai yiwu ba. To shi ne Allah maɗaukakin sarki yake gaya mana cewa wannan abin da suke tattaunawa a kansa na batun tashin alkiyama, har ma suna saɓani a kansa, wanda ya ce kaza, wanda ya ce kaza. Shi ne Allah maɗaukakin sarki yake cewa wannan abin da suke tattaunawa a kansa, suna saɓani a kansa, babban abu ne, labari ne wanda yake babba, domin a ƙarƙashinsa akwai abubuwa manya da za su faru. Shi ne yake kalla saya'lamuna, kalla kalma ce ta tsawatarwa, kalimatu raj'in ce, wato tsawatarwa da hantara da jan kunne. Ce kalla a'aha, ku shiga hankalinku, ku shiga taitayinku, abin nan da kuke faɗa ba haka yake ba. Saya'lamuna, da sannu za su sani. A nan ba a faɗi mai za su sani ba, an shafe abin da za su sani ɗin, domin a nan za su san
abinda suke jayayya akan sa gaskiya ne, sannan kuma za su san abinda ake fada musu na ukuba da za ta faru ga duk wanda yake karyata wannan ranar gaskiya ce. Saboda haka abubuwan da za su sani nan gaba ba abu ɗaya bane, shi yasa ma sai aka shafe bakoɗin kalla sa ya'lamuna anna al-ba'tha haqqun, kalla sa ya'lamuna anna al-iqaba haqqun, za su san cewa tashin alkiyama gaskiya ne, za su san cewa abinda ake yi musu alkawar ake musu bayanin sa na azaba na narko idan sun karyata gaskiya ne, za su san abinda Allah yake faɗa na karrama muminai gaskiya ne, duk dai waɗannan abubuwa za su sani gaskiya ne. Thumma kalla sayalamuna, sannan kalla haqiqa takan zo da ma'anar haqiqa, sayalamuna za su sani. Wato aka ƙara ƙarfafa maganar dan a nuna maka mahimmancinta, malamai suka ce jumla ce ta ta'kid don a ƙara ƙarfafa wannan tsoratarwar da aka yi, kuma a ƙara ƙarfafa yiwuwar faruwar ranar alkiyama wanda suke jayayya a kanta. To abinda zai tabbatar da cewa abinda suke sabanin a kansa, wanda alkur'ani yake magana a kansa a wannan sura din, shine tashin alkiyama ba batun alkur'ani ba, hujjojin da suka zo daga baya. Domin baya daga baya Ubangiji ya shiga zana hujjoji waɗanda suke nuna cikakkiyar ƙudurar Ubangiji, suke nuna cewa Ubangiji mai iko ne a bisa duk abinda ya ga dama, kuma abin nan da suke cewa ba zai yiwu ba shi yasa komai sauki a gurin Allah. Don haka sai ya kawo hujjoji da suke tabbatar da haka. Allah ya fara da cewa alam naj'alil arda mihada, ashe ba mu sanya ƙasa ta zama shimfiɗa ba, ta zama shimfiɗa ce ga halittu. Wato almihad shine alfirash, almihad alfirash lil aqfal, gurin da kamar zanin goyo inda ake sa yara ƙanana, shine ake kira almihad. Ubangiji ya sifanta wannan doron ƙasar da muke rayuwa a kansa da cewa ya sanya shi mihadan, wato kamar zanin goyo ga jariri ko ga ƙaramin yaro, yadda ake tarere sa a ciki a sa shi ya ji dumi, ya ji daɗin kwanciya, ya ji daɗin bacci. To haka nan Ubangiji ya sanya ƙasa ta zama ga halittu gaba ɗaya, ya sanya ta ta zama mihad. Wanda zai yi wannan aiki babu shakka mai iko ne a bisa duk abin da ya ga dama, domin halittar ƙasa da abin da take ɗauke da shi, da halittar sama da abin da take ɗauke da shi, ya fi girma sama da halittar ko bil adama, ya fi girma sama da halittar dabbobi ko tsuntsaye ko mutum ko aljan. To in har Ubangiji zai iya halittar sama da abin da ke cikinta da ƙasa da abin da ke cikinta, yaya za a ce kuma wannan ba zai iya tashin mutum ba bayan mutuwa? Shi yasa Allah ya ce la khalqu samawati wal ard akbaru min khalqin nas walakin aktharu nnasi la ya'lamun, la khalqu samawati wal ard, lalle halittar sammai da ƙasa akbaru shi yafi girma min khalqin nasi, sama da halittar mutane. Wato anan Ubangiji yana cewa shi yafi girma ba wai a wajensa ba, a wajensa duk ɗaya ne, tunda kowace irin halitta Ubangiji yana yin ta ne da kun fahimta. Yadda zai halicce ka, ya halicci sama, ya halicci ƙasa, ya halicci duk da kalmar kun fa yakun yake yi, inna ma amru idza arada shay'an an yaqula lahu kun fa yakun, da halittar ka da ta sauro a gurin Allah babu bambanci. Saboda haka babu wani abin da za a ce abu kaza ya fi girma a gurin Allah. To amma kai bil adama za ka iya gane cewa abu kaza ya fi a nazarin ka kai na mutum yana da girma, saboda haka yinsa zai fi wahalarwa. To shi yasa Ubangiji yace la khalqu samawati wal ardi akbaru ay fi nazarikum min khalqin nas, halitta sabai da ƙasa wannan shi fi girma a yadda kuke gani sama da halittar mutum. To in har kun yarda Allah shi yayi sama da ƙasa, wanda ba sa ja akan wannan, wala in sa'alta man khalaqa samawati wal ardi yaquluna Allah, in an tambaye su waye halitta sama waye halitta ƙasa, za su ce Allah. To in har ki halitta ƙasa ya halitta sama, halittar sama da ƙasa wannan shi ya fi girma a yadda kuke gani, to ya zai kuma halittar mutum ta zan ta bashi wahala? Ya akbaru min khalqin nas walakin aktharu nnas la ya'lamun, sai dai mutane da dama ba sa yin izina su yi tintini cikin irin wannan misali. Huwa alladhi yabda'u al-khalqa thumma yu'idu wa huwa ahwanu alayhi, shi yake fara halitta sannan kuma ya sake maimaita ko ya mayar da wannan halittar da ya ta farko, وهو wannan mayarwar da zai yi ahwanu alaihi yafi masa sauki wannan ba a nazarin ka na dan adam amma a gurin ubangiji babu maganar cewa wannan yafi wahala wannan yafi sauki don ubangiji yayi halittar farko ba tare da ya sha wahala ba yaya zai kuma kasa yin ta biyu galibi abinda yake na farko shi yake bada wahala to sai zan yayi ta farko din bai sha wahala ba sai kuma ya zo yin ta biyu kuma sai sha wahala wanda ya saba wa hankali afa aina fil khalq al awwal bal hum fi nafsin min khalqin jadid wajin yake sun gagare mu ne sun wahalar da mu wajen halittar farko mun sha wahala ne kafin mu yi halittar su ta farko ko mu sha wahala ba to dan menene za su ga ruɗu game da cewa za a sake dawo da su to kaga wannan dalili ne guda daga cikin dalilan da ubangiji yake ba su na su fahimci cewa tashin su bayan mutuwa alkiyama faruwar alkiyama da tashin mutum bayan mutuwa sawar abu ne wanda lalle lalle zai wakana kuma abu ne mai sauki a gurin ubangiji ba wani abu ne mai wahala da shi ballantana har sai suna ta tattaunawa suna cike cike kuce a tsakanin su ko suna izgili da faruwar wannan abu alam naj'al al-ardha mihada ubangiji ya sifanta fadin ko doran kasa da muke gudanar da al'amarin mu akan ta da zanin goyo dan ya nuna gagaruman ni'imar da ya yi mana wato yadda ya sanya kasa tana dauke da mu cikin nutsuwa ba tare da tana wato girgiza mu ba sai yadda zamu iya tsayuwa akai zamu iya tafiya akai zamu iya zama zamu iya kishingida zamu iya kwanciya dukkan duminiyan mu da fadi tashin mu da yi a doran kasa an gani kwanci yadda kasan an shimfida yaro a cikin zanin goyen sa ba a tsammanin zai cutu dan an sa shi a cikin zanin wannan gurin shi yafi dacewa da shi to haka ubangiji ya sanya doran kasa ya zama ga halitta ta gaba ɗaya kaga wannan ni'ima ce babba ni'ima ce ta farko na farko ta nuna kudirar ubangiji akan yin abin da ya ga dama na biyu kuma ta nuna gagaruman ni'imar da yawa bayin sa to kaga wanda ya yawa bayin sa irin wannan ni'imar ya kamata su kangare masa ya kamata su rika ja da maganganun sa ko su rika ja da annabawan sa ko su rika ja da shari'ar sa kaga bai kamata ba shi yasa ubangiji a cikin kafa hujja bisa yiwuwar tashin alkiyama a karkashin wannan kuma yana kunsa batun bayanin ni'ima kuma da yawa dan adam wanda ita kuma ya kamata ta sa shi ya daina kangarewa idan ya zan ya fahimci ni'imo ya fahimci dalilan nan dalilai ne gamsassu da za su sa ya yarda to ba daidai bane kuma ya ci gaba da kangarewa ya nuna taurin kai ga Allah tunda har ya gamsu ya kamata ya duba ni'imar Allah da ya masa ya amince sannan sifan ta doran kasa da ubangiji yayi da kasancewar ta bihada kamar zanin goyo wanda yake nuna cewa ubangiji ya riƙe ta tana da istikrari yadda dan adam zai yi rayuwa akai ba tare da matsala ba idan ubangiji ya ga dama sai ya rikita wannan tsarin kamar yadda zai intabi kiyama ta zo wannan tsarin da ake gani kamar haka yake gudana bisa ɗabi'a babu wani wanda yake gudanar da shi lokacin da ubangiji ya ga dama duk sai rikita shi ne sa a wani guri yace idza zulzilatil ardu zilzalaha a cikin wannan juzuyin idza zulzilatil ardu zilzalaha kaga a lokacin ubangiji duk zai girgiza kasa yanzu kana ganin girgizar ta faru a guri kaza ta faru a waje kaza kai watakila haka gama rayuwarka inda kake watakila ma ba za ka san yaya ma girgizar kasar take ba to akwai lokacin da ubangiji gaba ɗaya zai girgije kasa ko ina ma wanda a nan ne ɗan adam zai fahimci cewa eh lalle akwai wani abu da yake faruwa ba haka ya sani ba sai yasa Allah ya kare insanu malaha malaha me yasa bai sani don bai san cewa haka za ta iya faruwa ba to kaga ashe yadda ubangiji ya sanya kasa din nan ta zan tana daukan ku ba tare da kuna jin tana girgidi da ku ba ko tana tuntu da ku ko tana barar da ku babu shakka wannan alama ce ko gudar aya ce ta kudarar ubangiji kuma babbar alama ce ta ni'imar da Allah ya wa dan adam yasa a wani guri ce wanda zai ja'al al-ardha zalulan famsu fi manakibiha wa kulu min rizqi wa ilayhi tushurun kasa ubangiji ya sanya ta zalulan kalmar zalul a larabci larabawa suna sifanta dokin da yake ba mai taurin kai ba dokin da yake mai saukin kai mahayinsa zai hau yayi sukuwa a kansa ba tare da ya yi tutsu da shi ba to sai ubangiji ya sifanta doran kasa da wannan sifa din wato kalfaratu zalul ubangiji ya sanya ta kalfaratu zalul haka wasu malamai suka ce nan akwai ishara, duk da ishara ce a koye ta cewa kasan nan tana motsawa da ku kamar yadda doki ke motsawa da wanda yake kanta, amma kuma ba ta tuku da ku, kuna tafiya a doranta, kuna neman arziki ba tare da kuna jin damuwa cewa kasan nan za ta bare da ku ku zube ba. To kaga wanda zai yi irin wannan aiki, kasa da fadinta da take da shi duka ta zan tana tafiya da kai, kuma kana gudanar da ayyukan ta zalulan, kayi gine-ginenka, kayi duk abin da kake so a kai ba tare da kana fahimta cewa kasan nan tana motsawa ba. Amma shakka wannan gudar kudura ce da take nuna Allah madaukakin sarki mai yin abin da ya so ne. Wanda zai yi wannan aikin sai ya kasa dawo da mutum kuma bayan ya mutu, haka babu shakka wannan abin ba zai karɓa a hankali ba. Sannan kuma wanda zai yi wa ɗan adam irin wannan ni'imar dan ya samu kyakkyawar rayuwa a doron ƙasa, kuma sai ya zama yana faɗa da Allah, kaga babu shakka wannan ma ya saba wa hankali, ya saba wa tunani. Inda za a yi wannan ni'ima ya kamata ya zama shi kadai za a bautawa, ya kamata a yadda da dukkan dokokin da zai tumbuda, domin ga irin ni'imar da ya yi mana mu halitta. Amma duk da haka sai ake samu ana tangare masa. Sannan Ubangiji sai ya faɗi hujja ta biyu, yace wal jibala autadan, kuma ya sanya duwatsu su zama turaku, wato kamar turke da ake yi wanda yake rike da tanti. Larabawa sun san yadda ake tanti da kuma yadda ake sa turke wanda yake rike da tantin. Don haka sai Ubangiji ya sifanta samuwar duwatsu a doron ƙasa kamar samuwar turke, wato wannan turke ne wajen yadda yake rike wato tantinan, haka ita ma shi ma dutse yake rike ƙasa. A nan akwai wata hikima wajen amfani da waɗannan kalmomi tsakanin ayar da ta gabata da wannan ayar. Ayar da ta gabata ta faɗi, ta ambaci kalmar mihan wacce take nufin zanin goyo, wacce take nufin shimfiɗa. Galibi kuma duk inda ka je shimfiɗa to a cikin gida ne, ana ake samu a shimfiɗa yaro ko mutum ya shimfiɗa ya kwanta. To kaga akwai ambatan wani abun da yake da alaƙa da gida, to sai kuma aka ambaci duwar wasu. To wataƙila wani ya ce to ya za a kawo maganar duwar wasu ana kuma maganar shimfiɗa, kaga ba alaka tsakanin shimfiɗa da duwar wasu. To sai Ubangiji ya ce ai duwar wasun da yadda ka san shirken da kake yi a cikin gidanka, kaga ai shirke da kake sawa a kai maka yana da alaka mai ƙarfi da wannan kai masaka da wannan tanti naka, kusan shi yake rike da tantinka. To shi ma dutsen da kake gani kanka ɗauka zai kawo wani saɓani tsakanin kasancewar ƙasa shimfiɗa da kuma sabuwar dutse a cikinta. A shi dutsen nan shi ma turke ne, kamar yadda kake yin gida kuma ka sa masa turkuna, wato kai masa katanga da za ta rike rufin. To haka shi ma dutsen yake, kaga a ce akwai hikima babba cikin halittar dutsen. To shi kuma dutsen Ubangiji sai ya sanya shi don yayi maka wannan taimako. Kaga sanya shi turke alama ce da take nuna cewa Ubangiji madaukakin sarki ya so maka wannan ƙasa ta zama maka istiqra, ta zama gurin da za ka nutsu ba tare da ka samu fargaba ba. Samuwar duwar wasu kuma a cikinta shi ma dan dai taimakonka ne. To halittar duwar wasu ɗin nan su kansu ai akwai babban iko, babban ƙudura a ciki wacce take nuna mai yin wannan halitta babu shakka zai iya da halittar ɗan adam, zai iya dawo da ɗan adam bayan ya mutu. To wannan shi ne hikimar ambatan dutse bayan an ambaci kuma ƙasa wacce take shimfiɗa ce ga ɗan adam. Sannan kuma Ubangiji maɗaukakin sarki a nan ya ambaci ƙasa sai kuma ya ambaci wato dutse, saboda galibi ɗan adam yakan samu gafala wajen izina da la'akari da waɗannan abubuwan. Ƙasa dai saboda a kanta yake, yake tafiya, don haka idan sa ma ba akan ta yake ba, yana taina hangen gaban sa abubuwan, don haka bai ba cika tsayawa ya lura da halittar kasa din ba. To kaga akwai bukatar a jawo hankalin sa game da kasa din. Dutse kuwa, duk da cewa Larabawa sun san amfanin dutse, dutse yana da amfanin nuka daban-daban a wajen su. A dutse wani abu ne wanda a nan sukan yi amfani da shi wajen gano abokan gaba, yayin da ake tsammanin abokan gaba za su kawo hali. To akan tura wani ya hau dutse, daren zai iya hangowa cewa akwai wasu mahara sun taho ko ba su ba. Kaga a nan dutse yana da amfani. Sannan yawanci kiwonsu a nan a tsakankanin duwatsu suke fita kiwo. Sannan a tsakankanin duwatsu akan samu rafuka inda ruwa ke taruwa su shayar da dabbobinsu su kuma ruwan da za su sha. Don haka dutse yana da amfani iri-iri a wajen Balarabe. To amma duk da haka ba kasafai ya biya tsayawa ya yi tunani akan cewa wannan shi kansa wannan dutsen ɗaya ne daga cikin ayoyin Allah wanda ya kamata su kashe imani. To kaga sai sa Ubangiji ya jawo hankalinsa zuwa ga wannan, kamar yadda a cikin wannan juz'in na amma a cikin suratul Ghashiya Ubangiji ke cewa afala yanzuruna ila al-ibli kayfa khuliqat wa ila as-sama'i kayfa rufi'at wa ila al-jibali kayfa nusibat wa ila al-ardi kayfa sutihat. Ubangiji ya ambato waɗannan abubuwa, ce ba su ga raƙuma ba da suke ta'amuli da su, wace irin halitta Ubangiji ya yi wa raƙumi? Sannan kuma su kalli sama ba, suka ga yadda aka ɗaga sama ba tare da ginshiƙi wani abu da ya tokare ta ba? Sannan ba su dubi ƙasa ba, ba su dubi duwatsu ba ya aka kafe su a cikin ƙasa? Sannan kuma su dubi ƙasar ya aka shimfiɗa ta ba? Ubangiji ya jawo hankalinsu don me ba su yi duba ba zuwa ga waɗannan abubuwa? Da sun yi duba zuwa ga waɗannan abubuwa, babu shakka ba za su tsaya su ja da Allah ba, babu shakka za su gane ƙudurar Ubangiji. Yasa a wani guri Allah yake cewa afalam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wa alqayna fiha rawasi wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij. Ubangiji yake cewa ba za su dubi sama ba, yaya muka gina ta, kayfa banaynaha wa zayyanaha, muka yi mata ado, wa ma laha min furuj, babu inda ta kekkece ta yayyage, wal arda madadnaha, ga ƙasa kuma yadda muka shimfiɗa ta, da kana a shimfiɗe, wa alƙaina fiha rawasiya, muka kafa duwatsu, muka sanya duwatsu kafaffu a ciki, wa alƙaina fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij, muka fitar da dukkan kayan tsirrai iri-iri masu ban sha'awa, masu ɗaukar ido. Yanzu waɗannan ba za su sa ɗan adam ya yi imani ya yarda cewa akwai Allah wanda yake gudanar da waɗannan abubuwa ba? Haka kawai waɗannan abubuwa za su gudanar da kansu ne, ba zai yiwu ba. To kaga wannan ita ce hujja ta biyu da Ubangiji yake kafa musu ita domin su yarda cewa za a iya tashin su bayan mutuwa. Sannan kuma cikin wannan bayanin hujja kan akwai ishara zuwa ga ni'imar Allah da ya yi musu. Sannan sai ce wa khalaqnakum azwaja, sannan muka halicce ku wato azwajan asnafan, wato dangi daban-daban. Mun yi wani baki, wani fari, muka yi wani dogo, wani gajere, muka yi wani mai kiba, wani ko muka yi shi siriri, muka yi wani mai zafin rai, wani ko mai sanyin rai. Haka nan muka yi ku kala-kala wajen harsunan ku daban-daban. Wani yana magana da Hausa, wani yana magana da Inyamuranci, wani Yarabanci, wani Larabci, wani Turanci, kowa ga shi nan. Duk mu muka yi ku wannan abin halitta iri-iri, muka yi ku a mabambantan garuruwa. Wani Allah yake a China, wani a India, wani a Europe, wani ya yi ta a Afirka, wani ya yi ta a Najeriya, wani a Kano. Haka Allah yake yi, ya yi ku asnafan daban-daban. Duk wannan aya ce ta Ubangiji. Wannan ɗaya daga cikin fassarar da aka yi azwajan, wasu suka ce azwajan ai ya halicce ku zan azzakara wal unta. Kamar yadda Allah yake cewa min kulli shay'in khalaqna zawjayn, kowane abubuwa cikin kowane abubuwa Ubangiji ya yi shi mace da namiji. Don haka komai akwai mace akwai namiji, hatta wayoyin lantarki ɗin nan akwai negative akwai positive. Saboda haka akwai mace akwai namiji, babu wani abin da babu mace babu namiji a ciki. Kowanne zawjul akhar ne, shi yasa Allah ya ce wa khalaqnakum azwajan, bai ce wa khalaqna lakum azwajan ba, bare ka ce ana maganar mata da aka halitta muku, a'a kai zaujuha ne ita ma zaujuka ce yasa kalmar zauju ake amfani da ita wajen miji ake amfani da ita wajen mata ba sharadi bane sai an ce zauja yasa alqur'ani ba babu zauja da ta a ƙarshe sai dai zauju duk inda Allah ya ambato maganar Hawwa sai ce zauja baya cewa zaujata uskun kullu ya adam uskun anta wa zawjukal janna ba ce wa zawjatuka ya ayuha an nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha wani dan ta bargaza yace zaujaha wannan aya tana nuna daga Hawwa aka halicci Adam ke saboda Allah ce wa khalaqa minha kaga zabirin mace kenan Hawwa kenan zaujaha kaga mijinta kenan saboda haka yace duk ba a ma fahimtar ayar saboda haka ya mace cewa ayar Allah ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin din nan a ka'idar larabci nafs muannati ne zaka nafsin sai ce wahida kaga dole ya ce wa khalaqa minha ba minhu ba zauja kuma mace ake nufi ana kiran namijin zauja ana kiran zauj ana kiran matar ma zauj shi yasa Allah ya ce wa ya adamu kun anta wa zaujuka to nan kuma sai ce ne sai ce adam kai da mijin ka ku ba a daina to wasu suna son su nuna kwarewa wajen tafsirin alqur'ani sai su yi balanda don haka zauj kalmar zauj tana nufin duka ɓangarorin biyu kowanne zaujul akhar ma'ana kowanne shi yake zamowa na biyun dan uwansa shi yake zama abokin tafiyar abokin haɗi dan zauji yana nufin abokin haɗi saboda ka miji abokin haɗin matarsa ne zaka shine zaujuha ita ma abokin haɗin sake ita ma zaujuhu ce kaga kowanne shi yasa amfani da kalmar zauj ana nufin zauja shi yafi zama fasaha sama da amfani da kalmar zauja din da cewa zauja din ba larabci ne ana iya ƙara taɗin amma rashin ƙara daɗin kuma a fahu sai ya fi fasaha a harshen larabci sai yasa alqur'ani ya zo da shi don haka azwajan ana nufin nau'i biyu azzakara wal unsa ubangiji ya halicci namiji ya halicci abin nan mace ya halicci namiji wanda wannan ma ni'ima ce daga cikin ni'imomin ubangiji don kowanne ɗayanku yana da buƙatuwa zuwa ga ɗan uwansa namiji yana da buƙatuwa zuwa mace haka nan ita ma mace tana da buƙatuwa zuwa ga namiji sannan kuma ta hanyar haɗuwar wannan jinsi ne guda biyu ake samun tanasur wato kuke hayayyafa ta wannan hanya ce ake samun hayayyafa wa min ayati an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma ubangiji ya halitta muku mata ya kunku ya sanya muku soyayya da litaskunu ilayha da kun samu nutsuwa zuwa ga mace kun naku sannan kuma ubangiji ya sanya soyayya da rahama tsakankaninku to sai ubangiji ya faɗi kuma hujja ta hudu yace waja'alna nawmakum subata kuma muka sanya baccinku ya zama hutu an gama maganar halitta daban-daban da ubangiji yayi sai kuma aka zo ana faɗar ahwalul khalqi din wani halaye da ko wani yanayi da halittun suke samun kansu a ciki wanda su ma kuma ayoyi ne hujjoji ne dalilai ne da suke nuna cikakken kudurar ubangiji halittu daban-daban suna nuna kudurar ubangiji halittar sama halittar dutse halittar dan adam to kuma banda wannan yanayin da dan adam yake samun kansa ko ubangiji ya halicce ta a ciki shi ma wannan dalili ne da yake nuna kudurar ubangiji da zai sa dan adam ya tado da ya miƙa wuya ya ce akwai ranar kiyama to wada anna nawbakum subata muka sanya baccinku ya zama hutu wato bacci shine babban abin da yake wato nuna yiwuwar tashi bayan mutuwa shi yasa shi kansa bacci mutuwa ce ubangiji madaukakin sarki na ce Allahu allazi yatawaffa al-anfusa hina mautaha wallati lam tamut fi manamiha fayumsiku allati qada 'alayha al-maut wa yursilu al-ukhra ila ajalin musamma wa huwa allazi yatawaffakum bil-layli wa ya'lamu ma jarahtum bin-nahar kaga shi kansa bacci wafati mutuwa ne. Alhamdulillahi alladhi ahyana ba'da ma amatana wa ilayhi nushur. Idan mun tashi daga bacci mukan faɗa haka, godiya ta tabbata ga Allah ga wanda ya raya mu bayan ya kashe mu. Ashe shi bacci shi kansa mutuwa ce, daidai mautun ne asghar, karamar mutuwa ce ba ta gaba ɗaya ba. To amma tana nuna maka yiwuwar mutuwa da kuma tashi. Ba a cewa kai imani da mutuwa, ba wanda za a ce maka kai imani da mutuwa, kakkan ma kai. Inda ake rigimar tashinka bayan mutuwa, to tunda kana yin bacci ai, baccin nan yana kama da mutuwa, domin in kan yi bacci za ka ganka a wata duniyar daban, ba duniyar da kake ciki ba. Za ka ga wasu abubuwa daban, wataƙila ba wanda ba wani abun ma baka taɓa san zai yiwu ba. Kana iya bacci ka ganka ka zama wani basaraki ana ta ma fadanci, kana iya yanzu bacci ka ga kai kake shugabantar duniya duka, kowa a ƙarƙashin ke, kana bada umarni kana hanawa, kana kamawa kana saki, duk za ka iya zama haka a bacci. Kana iya yin bacci kawai ka ganka ga kanan ka zama wani tsuntsu kana yawo da fukafukanka a sararin samaniya, duk kana iya. Kana kuma iya yin bacci ka tashi wujiga wujiga kana ta gumi, ka shiga wani hali mawuyaci, ka ga wasu irin dudanni na binka a guje, ka ga wasu ramuka a gabanka, ka ga wani abu na cin wuta, duk kana iya bacci ka tashi. Alalin kana cikin AC ma watakila a kan gadonka da AC tana hura ka, amma kuma ka tashi kana ta gumi domin ka ga wani irin abu a cikin baccinka wanda yake beban tsoro. To a cikin bacci duk kana iya mafarki ka ga abubuwa daban-daban, wanda yana nuna maka cewa ita mutuwa duk sanda ta faru, to ɗan adam zai samu kansa ne a cikin wata kuma rayuwa daban. Don haka rayuwar da take bayan mutuwa ba daidai take da rayuwar da take kafin mutuwa ba. Rayuwar barzakhu ba daidai take da rayuwa ma qabla al-maut ba. Kamar yadda ka san abinda yake iya wakana a cikin bacci yakan wakana sabanin yadda kai ka san kanka ko yadda kake rayuwa. To idan har kana ganin ana yin bacci ana kashi, shi kansa wannan baccin ni'ima ce, kuma shi kansa wannan baccin aya ne, wato abubuwa biyu haɗa. Ni'ima ce domin shi kansa bacci yana taimakawa ɗan adam. Ubangiji sai ya samar da wannan bacci ɗin ga ɗan adam, ta yadda ko baya so Ubangiji zai tsira safe ya bacci. Ka zauna ka ce ka daina bacci, to faɗi sai ka daina bacci, ba za ka iya ba. Sai ya zan Ubangiji ya sanya maka baccin ƙasaran ko ba ka so. Kaga wannan taimakon ka ne Ubangiji yake yi, don duk sanda ka yi bacci to gaɓoɓinka kuma za su huta tun daga ƙwaƙwalwarka har zuwa gaɓɓanka da zahiri, duk za su samu hutu. Da zarar ka tashi kuma za ka tashi da nishaɗi. Shi yasa sai Ubangiji ya yi amfani da kalmar subat. Subat tana nufin asabtu, tana nufin alƙab'u, wato yankewa, wato kamar ka yanke daga wata rayuwa ta kujuba-kujuba, wata rayuwa ta ainihin rigingimu, yanzu ka shiga wata rayuwa ta hutu, ka yanke ma waɗancan a shiga alƙun gaba ɗaya. Saboda kalmar subat wasu malamai sun fassara ta da raha. Raha tana nufin hutawa, wannan fassara ce da ma'ana, domin yayin da ka yanke wa dukkan wasu shagalce-shagalcenka shagulgula naka duka, ka koma ka kwanta, to babu shakka hutu za ka samu. To shi yasa aka kirawo shi hutun subat. Daga nan aka samo yawmas sabt. Musamman baccin da kowa yake yi don ya huta, yana wakana ne da daddare. Shi yasa sai Ubangiji kuma ya ambaci ayar samar da dare ga halittu don su huta. Ubangiji ya samar da dare don ya zama libata, sai ya kwatanta daren da libas. Wajen kwatanta dare da libas akwai fuskoki daban-daban. Ubangiji ya kwatanta dare da libas domin a ciki ɗan adam yakan iya wakanar da abubuwan da ba zai iya wakanar da su ba da rana. sai Ubangiji ya sanya masa dare ya zama sutura, kamar yadda zai rufe tsiraicinsa da sutura, haka zai rufe waɗannan ayyukan da baya son wani ya gani, ko na alkhairi ko na sharri. Wani ya rufe ayyukan ibadarsa, qiyamul layli da tasbihi da ambaton Allah cikin dare, ba a sani ba, yana yi ba a sani ba. Wani a cikin dare yake fita ya kai wa wasu gidaddaji sadaka, ma ba wanda ya sani. Kaga yana koye wasu ayyukansa na alkhairi da baya so a gani cikin dare, don kai ya san riya ta shiga ciki, ko kuma ya koye wani abinsa na sharri, kamar miyagu sun fi yin abin da za su yi na mugunta cikin dare. Saboda haka hatta kwari, miyagun kwari sun fi bayyana cikin dare sama da rana. Don haka kaga ya zama libasan, ya zama sutura ne. Sannan yana iya zama sutura ta hanyar da zai lullube gaɓɓai tun daga ƙwaƙwalwa har zuwa sauran gaɓɓai, har gishiyoyin ɗan adam zai samu hutu. Kamar yadda za ka sa kaya a jikinka ka riƙa samun nutsuwa, cewa yanzu ka rufe al'aurarka kuma kana jin ka comfortable, to haka dare yakan sanya maka sutura ka samu hutu ta hanyar ka yi bacci ka kwanta ka huta. Kaga nan ma ya zama libas. Haka nan zai iya zama libas ta hanyar kare kanka daga dukkan wani mugu. Larabawa a da suna ɗaukan dare sutura ne, ko hari ne ba a kawo hari da daddare. Hatta masu gadi a boda, in dare ya yi sai su bar boda su koma su kwanta. Da rana da sassafe ake kawo hari. Shi yasa za ka ji an ce sabbahahumul jaysh, wato rinduna ko mayaƙa mahara sun kawo musu hari da sassafe. Shi yasa in an kawo hari, abinda ake kururuwa, kalmar da ake kururuwa da ita shine wa sabaha. Amma da daddare galibi abokin gaba a wancan lokaci baya motsawa, dan bai san wani shiri kowane irin abu zai je iski ba. To kaga nan ma dare ya zama libas, ya zama sutura ne. Ubangiji ya sanya dare ya zama sutura ga ɗan adam, wanda aya ce babba daga cikin ayoyin Allah. Sannan sai Ubangiji ya biyo da wata aya da take da alaƙa da wannan, ita ce rana. Waja'alna an-nahara ma'asha, nahar shine yini, lokacin da rana ta kamfudo tun daga hudowar rana har zuwa lokacin faduwarta. Wannan lokacin duka ana kiran shi nahar, domin hasken rana ya fantsama ya watsu a doron ƙasa, ido na ganin ido, kowa yana ganin abin da yake, kuma wannan lokacin sai ya fi dacewa a fita neman abinci. Shi yasa sai Ubangiji ya ce waja'alna an-nahara ma'asha, muka sanya yini ya zama lokacin neman abinci. To kaga wannan ita ce sunna ta rayuwa, ita ce ɗabi'a ta galibin masu bin ƙawanin na al-ƙawanin al-kauniyya, yadda Ubangiji ya tsara halitta, ya tsara duniya, dare a huta, da rana kuma a fita neman abinci. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yayi wa al-ummata addu'a a lokacin da take sammako zuwa kasuwa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Annabi ce barik li ummati fi bukuriha. Don haka wanda zai yi bacci da daddare, Annabi sallallahu alaihi wasallama ya hana yin hira bayan isha'i, indai ba hira ce ta ilimi ba, ko hiran miji da matarsa, ko tattauna wata maslaha ta al'umma, haka nan hira ta kakaci. Wannan ya zan Annabi ya hana wannan, saboda waja'alna nawmakum subata, a je a yi bacci a huta, dare nan a yi bacci ne a huta, ba a zauna kuma a bata dare a cika dare ba, karshe mutum ya tsara sallah asuba ya kasa yin sammako zuwa wajen aiki. Don haka wanda zai yi baccin sa da wuri ya samu ya huta, sannan da sassafe ya tashi ya samu ya je sallah asuba, ya dawo gida ya wuri ta rana ta hudu, in wanda yake nafila ne bayan hudowar rana ta ɗanɗaga ya tashi ya yi nafila sunnatu shuruq, in yayi wannan ya kuma fita ya tafi kasuwa. To galibi waɗannan sun fi samun albarka sama da wanda zai yi ta bacci sai a zahar. Da dare yana ta kallon fina-finai har wajen ƙarfe uku ko ƙarfe huɗu, ana dab da za a yi kiran asubahi kuma sai ɗingiri. Da haka a yi sallah asubahi sai ma rana ta huɗu ya tashi ya yi sallah asubahi ɗin, kuma baccin bai ishe shi bai koma. Saboda haka ba zai tashi ba sai wajen ƙarfe 11, 11:30 ko ma 12, ko ma ana kiran azahar. sannan zai tashi je yayi alwala'a je sallah sannan kuma ya tafi kasuwa. Galibi waɗannan ba ta rayuwar su ba ta albarka. Annabi yayi addu'a ga waɗanda suke sammako. Wato su tashi su fita da safe ba su yi ta bacci ba har rana ta yi sannan kuma su fita. Shi yasa ba manazarta ma irin na duniya sukan ce waɗanda suke samun bacci isasshe sun fi tsawon rai. Wanda ba sa samun bacci isasshe sun fi mutuwa da wuri. Saboda gaɓoɓinsu ba sa samun hutu. Hutun da Ubangiji yake wajen Allah na makunsu ba ta. Ubangiji ya sanya dare da rana su zama ni'ima ce ta Ubangiji. Wanda kai ɗan adam ba ka iya jawo wa kanka wannan. Ba ka iya jawo wa kanka dare, ba ka iya jawo wa kanka rana. Ubangiji yana cewa قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بضياء أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم النهار سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون؟ ومن رحمته جعل لكم الليل والنهار لتبتغوا من فضله ولتسكنوا فيه ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. وبنجد الكتاب قل كذا أرأيتم قبال الأباني in ja'ala Allahu alaykum al-layla sarmadan ila yawm al-qiyamah in ubangiji zai sanya muku dare sarmadan jindindin har zuwa tashin kiyama man ilahun ghayru Allah ya'tikum bidiya wala abun bauta ne ba Allah ba wala abu da kuke bautawa ne ba Allah ba da zai kawo muku haske babu shi la ta fa la tasma'un ba za ku ji ba wannan ba za ku ji wannan magana ba ubangiji ya ambaci kalmar san sama'a nan saboda ana maganar dare ne a dare hasar sama'a ta fi amfani ko sama da hasar gani wato kunne ya fi amfani da daddare sama da ido shi yasa sai aka rube da afa la tasma'un sannan wani ya ce qul ara'aytum in ja'ala Allahu alaykum an-nahara سرمدا إلى يوم القيامة من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه إن الله يسن يومكو إلانا تزم سرمدا دم 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 إلى يوم القيامة حتى شي القيامة وانا أبنى لكوك يبو ساوا وانا زي كاومك داري وانا ذا كهوتا كاو بني سيشي داري كهوتا إكي أفلا تبصروا شو رأيكو غنيبا كاكا سيأكي أمفشي غني أنا saboda gani a yini ya fi amfani sai aka kawo aka rufe ayar da shi sai ce to rahmat sarki ta sa ubangiji ya sanya muku dare da rana litaskunu fi dan ku rutsu a cikin dare ku huta wani tabtago min fadlihi kuma ku nemi wata falala ta ubangiji wato arziki ku fita aiki ko ku fita kasuwa da rana wala allakum tashkuru kuma la qawla alla fa yugodiya kaga wannan aiki ne na ubangiji don haka yasa muku dare yasa muku yini ba za ka gane wannan ni'imar ba sai ka je wasu kasashe inda za ka samu ana yin wata uku wata shida ana abu daya ko dare wata uku zuwa shida irin kasashen Norway inda za a yi waje da kasashen Scandinavia din inda za a yi dare wata uku ko rana a yi ta wata uku a nan za ka bai cewa a kana cikin ni'ima tun da dare kai ta baccin kai ta baccin ka gaji yanzu kai a cikin Najeriya da ake dare wata irin yadda ake fama da ba wuta ga sauro ga barayi a ce wata shida kun ana cikin dare to kaga nan ma sai ka bai cewa kai dan Najeriya ko ta ni'ima ta musamman da ya kamata ya saka gode wa Allah kai sai dole ta maka abu a samu rana yan awoyi a samu dare yan awoyi in ma an dauke wuta ba wuta da sauran da zafin da menene kana dai jin cewa awoyi ne insha Allah za su wuce kuma Allah ya kawo tashi wutar lantarkin da ba wanda yake dauke ta to wannan ni'ima ce ta ubangiji dan adam yana wato fagamiya a ciki yana kai kawo a ciki amma bai fiye tsayawa ya lura da ita ba balle yayi wa Allah godiya kuma ayoyi ne na ubangiji da suke nuna girman kudurar ubangiji suke nuna cewa ubangiji mai iko ne akan kowa da komai me yin yadda ya ga dama ne amma dan adam baya lura da wannan saboda haka sai ta tsiyarsa a cikin ni'imar Allah yake fagamiya kuma yana saba mata sannan ubangiji sai ce wa banaina fawqakum sab'an shidada wala ita ce hujja ta nawa ta shida sannan muka gina wasu wato tambai guda bakwai masu karfi a saman tambai guda bakwai da zanen ubangiji ya gina su tunda Allah ya yi su haka suke, baka taba daga kanka kaga wata matsala ba a cikin abin nan. Afa lam yanzuru ila as-sama'i fawqahum kayfa banaynaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj, baka taba ga wata kecewa ko wata matsala ko wani abu a tare da ita ba, wanda wannan shi kadai ya isa nuna maka cewa eh lalle wannan wanda yayi wannan gagarumin aiki shine Allah, shi ya kamata in bauta wa in yadda shi. Dan Adam yana ganin wannan, amma saboda kangarewa baya izina da wannan din. Ubangiji yana kiransa, yana jawo hankalinsa akan ya lura da wannan. Ita ba aya ce da za ta sashe ba, ya faɗa ka ya saduda ya yi imani da cewa Allah bai iko ne akan komai. Waja'alna sirajan wa haja, waye kike hujjata ta tabbas. Waja'alna sirajan wa haja, muka sanya fitila wacce take mai tsananin haske, ita ce rana. Fitila ce mai tsananin haske, dai ba ce wacce ba wanda ya sai dauke maka ita, ba wanda ya sai ka maka bin, ba wanda ya sai ce transformer ka ta lalace sai ka biya wasu kuɗi ko a ce fault ɗinka ya kare. Nefa ce ta Ubangiji, ta kowa da kowa ce. Waɗannan ni'imomin da Ubangiji ya yi, mu 'yan Najeriya mu muka fi kowa sanin amfaninsu wallahi. Kafin kowa ya buƙaci sanin ya tunato wannan, mu 'yan Najeriya mun kamata mu kowa tunato wannan. Yanzu ka ga irin ƙasashen Saudiya, ka ga dare kamar rana, wani baya tashi tafiyarsa sai dare ya yi, bayan isha'i ko ƙarfe 10 ma ko 11, sannan ya yabo duk gidansa, ‘ya’yansa da matansa, zai yi tafiya zuwa tafiya mai kamar daga nan zuwa Lagos. Ba zai fare ta ba sai tsakar dare da shi da ‘ya’yansa da matansa, dan a lokacin ya fi samun nutsuwa, baya tsammanin akwai wanda zai tare shi a hanya. Sannan sai ma ka fito, in baka saba yawo ba da mota a can, ka fito baka kunna fitila ba, sai dai ka ji ‘yan sanda sun tsare ka sun kama ka, ya kake tafiya ba fitila, saboda ba za ka kula cewa ai ba fitila ba, dan ka kunna fitilan ba fitilun titi sun ishe ka don fice hasken fitilan, amma nan ka isa. Ka isa ka kunna motar kada da tare ka ja ta ba fitila kake kamanta. Za ka ji wannan kaga da fitila kwai daya ka san da gangan yayi. Ba maganar mantuwa ba ce, da gangan ne, dan zai ga hasken dishi dishi. Ya san ba kwai biyu bane, saboda babu wani hasken da zai taimaka masa ya ga haske. To Ubangiji ya sanya rana ta zama sirajan, fitila ce wahajan, mai tsananin haske. Sannan wa anzalna minal mukhtirati ma'an sijjaja, sannan muka saukar da ruwa mai kwarara, ruwa sajjajan mai kwarara, minal mu'tirati, daga gizagizai masu cike da ruwa, wanda suke ɗauke da ruwa bakin, muka saukar da ruwan da ke cikin wannan gizagizai rika kwarara a doron ƙasa don zama ni'ima gare ku. Wannan aiki ne na Ubangiji, ta yadda zai sanya iska da daga wannan abin nan tiriri na ruwan da yake tashi daga ƙasa, na ruwan teku da yake tashi daga ƙasa yayi sama ya zama girgije, iska ta ɗauki girgijen nan ta kai shi inda Allah yake so, inda Allah yake so ya zubar da ruwa. Huwa allazi yursilu ar-riyaha bushran bayna yaday rahmatihi hatta idza aqallat sahaban thiqalan suqnahu li baladin mayyit فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. وبنجي تشيني ولا يكي أيقول إسكوكي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمتي دلتي بشارة تبقى قالوا وترهما فإيت الشروع حتى إذا أقل السحابا ثقالا اللغة شند ذات ونن ruwan zai a wannan iska za su ɗauko girgije wanda yake mai nauyi cike da ruwa, suqnahu li baladin mayyit, sannan mu ja shi zuwa ga baladin mayyit, wani mataccen gari wanda yake buƙatar a shayar da shi ruwa, sai mu saukar da wannan ruwan a nan. Fa akhrajna bihi fa anzalna bihi al-ma, mu saukar da wannan ruwan da wannan ta hanyar wannan girgije. Fa akhrajna bihi min kulli thamarat, duk wani ƴaƴan itatuwa mu tsirar da su ta hanyar wannan ruwan. To yadda muka yi wannan, haka muke tayar da matacce wanda zai raya ƙasa bayan mutuwarta, haka nan kuma zai raya ainihin matacce bayan mutuwarta. Kamar yadda a wani guri Ubangiji ke cewa Allahu allazi yursilu ar-riyaha fatusiru sahaban fayabsutuhu fis-sama' كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين haka ubangiji yake sanya iskoki su dauko wannan girgije cike da ruwa kuma ya zubar da shi a inda ya ga dama kaga in an yi ruwa mutane da albishir na farin ciki kaga wannan ma ni'ima ce da ba wanda yanzu ya kamata ya tsira tsira san Najeriya yanzu kai a ce da mahukuntan mu ne za su rika mana ruwan sama da yanzu din mun mutu dan ga a wayi gari babu ruwan an sace in kuma wasu injina ne ake abin nan an lalata injinan ko kuma a rika sakewa ana saiwa kasashen waje saboda haka mu da dabbobin mu da ƴaƴan mu ta mutuwa shi kuma ya tara wanda zai amfani da shi a gidansa da ƴaƴansa makotansa ma ya hana to sai zamana ba a hannun kowa yake ba a hannun Allah yake shi ke raba wannan da iskar da zamu shaka da ranar da zamu gani da kasar da zamu taka doran kasar duk babu wani wanda Allah ya danka wannan a hannunsa dan suna daga cikin baruriyar da dan adam kuma an san a cikin rayuwar dan adam akwai azzalumai wadanda wadannan abubuwan masu muhimmanci aka danka su a hannunsu to dan adam ya shiga uku sai ubangiji bai danka shi a hannun kowa ba sai ya bashi wannan ni'ima ce ta kowa da kowa kaki ko kaso dan adam zai boyi wannan kaci ko kaso in yi nishi in yi numfashi in shaƙi iska ba wanda ya isa yau ya ce ya hana mutane shaƙar iska ba ya isa ba ko ya ce zai sai an biya shi ba wanda ya isa dan da a ce wannan iskar shaƙar biya muke da yanzu ƙasashen waje ma sun fashi ta sun kai ta waje sai dai mu rika tsayowa to kaga wannan ni'ima ce babba sannan wata aya ce gagaruma da dan adam dole ya sadu da akanta dole ya bi kauya kuma ya kamata ta sa shi su yadda cewa Allah madaukakin sarki zai iya abinda ya ce zai yi ubangiji sai da kuri da bihi habban wa nabata wannan ita ce wato hujja ta goma sukan ta goma da kuri da bihi bayan shi kansa girgidan da tashin sa da hado ruwa a ciki da saukar sa aya ce sannan kuma fitar da tsirrai da ubangiji zai yi ta hanyar wannan ruwan daga ƙasa ita ma wata aya ce mai zaman kanta ubangiji ya fitar da habban tsirrai abin nan kwaya irin su gero masara alkama dawa abin da dan adam yake bukata ya ci ubangiji ya fitar ta hanyar wannan ruwa sannan wani batan ya fitar da tsirrai ganyayyaki wanda dan adam zai more su haka nan dabbobi ma za su more su ubangiji ya fitar da wannan sannan wajen latin alfafa da gidajen abin da gonaki wato gonaki lambuna a nan kuma ubangiji zai fitar da kayan marmari iri-iri ya fitar da irin su tuffa su rumman su mangwaro su ayaba su gwaiza su gwanda daga su na iri-iri wanda dan adam shi ma yana da bukatar wannan ubangiji ya yi wannan duk dan ya nuna wa dan adam kudurarsa sannan kuma ya gaya masa ni'imomin da ya masa ashe waɗannan ni'imomi gaba ɗaya da ubangiji yayi ba su isa su tabbatar da cewa akwai tashin alkiyama ba babu shakka sun isa ubangiji ya kawo waɗannan dalilai goma dan ya nuna wannan tambaya da suke kuce da suke a tsakanin su game da tashin alkiyama wani abu ne da bai kamata su yi ba saboda dalilai sun baibaye su ta ko'ina waɗanda suke nuna cewa ubangiji mai iko ne a bisa dukkan komai Allah madaukakin sarki ya bamu dacewa ya bamu gamda kasar wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in الله رب العالمين والصلاة والسلام على خير الخلق أجمعين نبينا محمد وآله وصحبه وسلم وانا هنا شوى دلارة شيء السلام عليكم سمعتك تقول عند تفسير قوله تعالى فلا يؤذن لهم فيعتذرون كأن الفاء تثير السمك لله أظلم من فضيلة الشيخ مزيدا من البيان عنها كل أركان أجل ما ina ga kamata in ga maka ka duba littafin at-tahrir wa at-tanwir tunda batu ne na alfa sun yi magana akan fa din nan ta fa ya atazirun din ya sa ma nunun din ta zo in fa sababiyya ce ya kamata ya zama babu wannan nunun saboda haka ka duba tafsir at-tahrir wa at-tanwir na ibnu ashur sai ka ga kalailai ce wannan nahwu din ba ma tsayawa mai tabbatar nahwu domin a kaso 90 ko ma 95 na masu zuwa sauraron karatun nan ba su ma san mai nawo ba
to mu tsaya mu ta magana na hawo kaga mun dauke hankalin su daga abin da suka zo su fahimta wannan muna dan muna barin sa ga wadanda har za su suke fahimta to akwai litafai wanda aikin su kenan malamai akwai wanda yake cewa akwai kasashen da suke kasuwancin su da daddare ko wannan ayar ba ta aiki akan su a tana aiki akan su mana ai wannan Allah yana fadar halitta ne duka bai yiwa ka ce ita kasar gaba daya da rana duk bace yake ta yi a samu wani bangaren wani abu ana yi da daddare akwai ma wadanda akwai kasuwancin da 24 hours ne ma tun in aka bude ba rifa sai dai a rika canjin ma'aikata galibi manya-manyan stores na abin nan shopping store ko in shopping complex din nan na kasashen waje za su samu 24 hours ne mu ne nan daga 10 zuwa 10 dare dole a karfe in ba ka ba to sai ga ba dadi amma su ta 24 hours ne gidajen mai 24 hours ne ba a rufe gidan mai amma mu nan dole shida sai kafin shida barayin masu ke zuwa saboda sun bayyanta in shida sai an rubu ko in bakwai sai an rubu to sai zo kafin wannan lokacin to kaga abinda kake gani a nan ba lalle ne ko ina haka yake ba amma kuma dai zaka samu da rana din masu fita da rana din su suka fi yawa ma'aikata duk da rana suke fita aikin su aiki din neman abinci ne ba wai sai da daddare da rana ai ta bacci ba ma'aikata duk ma'aikatan gwamnati na ko ina na duniya da rana ake buɗe zuwa da daddare ba saboda duk suna cikin a waje Allah na harama asha saboda haka dan kasancewar an samu kamar dan an samu wani yayi baccin sa da rana wannan baya kore waje Allah na mukun su bata wannan yake me ya fassara wala ta'ir qaddaka lin-nas wala tushki al-ard baraha inna Allah la yuhibbu kulla mukhtalin faqur wa fi mashyi fa waqul min sawti fa inna ankara al-aswat la sawt al-habib bana so mutun ya nan da wasu ayoyi ke a fassara mata galibi salaf ba su cika haka ba in ba darasin tafsiri yake yi ba domin idan an tsaya an yi tafsirin ayoyi biyu ko uku lokaci ya kare awa daya kai kuma ka kawo ayoyi biyar ka sai a fassara maka a cikin da lokacin da ake ansa tambayoyi in yau akwai wata kalma a cikin ayar da baka gane ba kake cewa akwai kalma kaza ban gane ta ba kaga anan ka fahimci abubuwan da amma wata kalma a cikin ko kuma a aya da kaza da kaza kana kamar ka kasa gane alaƙar da ke tsakanin su a alaƙar ta maka su ko ai maka jami'i tsakanin wannan duk zai yi amma kawai kace ai maka tafsiri kaga wanda da kike so ka bude irin wannan tambayoyi ne a daina ba wannan yana cewa hadisin da Bukhari da Muslim suka ruwaito wanda yake cewa wata rinjina za ta zo Ka'aba don ta rushe ta sai Allah ya nutsar da su sannan kuma ranar alkiyama ya yi musu hisabi a bisa niyyarsu shin yaushe ne za a yi hakan ban sani ba ban san shekarar ba ban san ranar ba amma annabi ya faɗa kuma mun imani ba buƙatar sai ka san wata rana ce sai dai zauna a shiri mana idan za a rubuto tambaya a rika yin rubutu da za a iya karanta cikin sauki amma kai wani rubutu na ƙwararru haka wanda ba in ba mutum ƙwararre irin kawo zai iya karanta ba kaga akwai matsala sai ka wanda yake ina zikiri na tafi ko asuba da na yamma amma fa na sunna to Allah baka lada sai kuma yace to kuma ranar juma'a annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya yawaita salati gare shi ranar juma'a to wancan zikirin zan daina a ranar juma'a in yi ta yin salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama ko ya zan yi dan dalibi ne ni mai son in dace da sunna Allah ya saka da alkhairi wannan azkarus sabah da azkarul masa abu ne da ba za su dauke lokaci da yawa ba za ka yi azkarul masa a sabah da safe azkarul masa da su sauran lokuta kuma kai salati ba dan ka hada duka ba laifi ba ne kowanne zaman kansa yake saboda haka ba sai ka jinge da dai sannan kai dai ba haka zaka yi azkarar sabah kai azkarar mata sannan kuma sauran lokuta da kake da su ka yawaita salati ga Annabi sallallahu alaihi wa sallam. Dai wannan dogon wasiƙa ce a cewa malam na kasance duk lokacin da na aje wasu kuɗi a gidana, wato gidan mijina ko nawa ne, kuma ko nawa ne sai in zo in tarar babu su, kuma hakika na tabbata babu wani wanda ya san gurin ajiyata ko kuma wanda yake shigo ne yana dauka, wanda yake shigo yana dauka, sace abin ya dame ni sai yadda yanzu ajiyar kuɗi a gidana ta gagare ni. To wata ta ba ni shawarar in je a yi min ruqya, shin na je? Malam, wani mataki ya kamata in ɗauka ina ƙoƙarin yin falaki da nafi da sauran addu'o'i ko da yaushe, amma ban iya karanta suratul baqara ba. A wannan za ta faru, kuma tana faruwa, to mutum ya ajiye kuɗi ya zo neman shi ya rasa, kuma shi ba ya zargin wani wanda yake zaton shi zai ɗaukan mata, kamar yanzu ita nan matar aure ce a gidanta, kaga ba za ta zargi mijinta cewa shi yake kwashe mata kuɗi ba, wataƙila ma kuɗin shi ya bata, ce ga kuɗin ce ba ne, kuma ya zo ya sace, kaga ai hankali ba zai, ko ce ga kuɗin yara in za su je makaranta a rika ba su, kuma in ya bata kuma ya koma ya tashi, kaga wataƙila zai ɗan wahala, ko da za a samu haka dai ba sosai ba gaskiya. Ba ba maki a Najeriya a samu haka, amma dai ba su sai ba, inda ya harkar kuɗi ce a Najeriya ko ba zai yi, amma dai wannan ba abu ne da za ka kashi kurkusa ba, za ka ba za mu ce ko mijinta yake ɗaukan mata ba, wataƙila mijinta salihi ne, mumini ne, faƙihi ne, ko ma shi yake taimakonta da wannan, wataƙila ba an kwashe biyanta ma yake, to kaga ba yiwuwa kace shi yake ɗauke mata. To ana samun irin wannan tunda ba mu kaɗai ba ne, akwai wasu tare da mu su ne aljanu, kuma aljanun nan suna kai kawo a cikin harkokinmu, matuƙar dai ba masu Allah ce, shi ya sa Ubangiji yake cewa shaiɗan wacce zizmanista faka منهم بصوتك وخيلك ورجلك وشاركهم في الأموال والأولاد. كما وشاركهم في الأموال والأولاد. كي مشاركة دسو وكي تعليا دسو شكين دوتو وما كي تعليا دسو شكين آئن. يسا من نوصل الله لسنا شكوب متن زي كي وما تستيا الدعاء. طبعا أمبعك وشي شيء دي تعليا دسو. شيل وشاركهم في الأموال والأولاد. Sai amwali abincin da za ka aje ba kai bismillah ba sai ku ci tare, ka sha wahala ka nemo amma kuma tare da shaitan za ku ci, kaga ya tarayya da kai. To a yin wannan tarayyar kana iya samowa ka aje ya dauki, galibi akwai waɗanda suke ta'amuli da aljanu sukan kawo musu kuɗaɗe, ina suka samu kuɗaɗen, kaga su na wasu ne a suka tafi, za su kawo musu kuɗi ba wai kuɗi na rufa ido ba, a kuɗi sosai sosai wanda za a yi ta'amuli da su, a cigaba da ta'amuli da su ba tare da wani abu ya faru ba. To galibi wannan kuɗin na jama'a ne, ko dai a wani ya ajiye an je an sace ko banki an kwaso duk zai yi, saboda haka shi yasa ake so in mutum ya dawo daga kasuwa zai shiga gidansa ya yi bismillah ya karanta addu'ar da aka ce a abin nan, in ya an kawo masa abinci ya yi bismillah, in ya ƙoshi ya yi bismillah, ya yi zikirin a bayan cin abinci, in ya je zai kwanta ya yi zikirin da aka ce yi, wannan shine zikiran kasira da Allah ce yi, ya ayyuhal ladina amanu zkurullaha zikran kasira wa sabbihu bukratan wa asila, wannan din shine zikran kasira shine bukratan wa asila, ba wai kai taba basu ba ko a baka wazifa ba, wannan ne zikran kasira ba, annabi ai yana zikran kasira ko ba yi, yana yi sabai suna zikran kasira, amma zuwa suke su yi da'ira suna ta ihu duk gari ana jin su hana mutane sakewa, kaga ba wannan suke yi ba, amma kuma kai saka ce ba sa zikiran kasiran kai da kake yi ba,
wannan addu'o'in da tasbihoyin da zikirran da Annabi zai koya maka in zaka shiga gida, in zaka fita, in zaka ci abinci, in zaka ka gama cin abinci, in ka ta sa kaya, in ka shiga kasuwa, in ka fita, in zaka hawa abin hawanka, in ka yi tafiya, in ka dawo, wannan shine zikirin kafiran din wanda yake yin waɗannan abubuwan da sunna ati ba zikiri. To kuma waɗannan su ne za su zama masa hirzi, za su zama masa hisin, za su zama masa katanga tsakaninsa da shedanu. Don haka idan ka shigo gidanka ka ambaci sunan Allah lokacin da za ka shiga, aka kawo abinci kai bismillah, ka je kwanciya, to shedan zai gaya wa abokan tafiyarsa cewa gidan nan fa ba mu da gurin kwana, ba mu da abinci, kowa ya kama gabansa. Amma da zarar ka shiga da ihu, ka shiga da hayaniya, ka shiga da fada, tun daga kofar gida ka fara fada, ka ga wani yaro an bar shi tumbur ya mutu kofar gida yana wasa da kwata, ka shiga kana danna ashar, kuna shiga da babban shedan za ku shiga, kana ashar yana maka kirani. Saboda haka an kawo abinci kawai ka kama shi kana ta tsanci, babu fadar Allah a ciki. Ka gama ka yi babban yatsa, ka je ka abin nan, ka samu abin nan wuri ka kwanta, babu zikiri. Saboda ka ga kun shigo da shedan, kun ci abinci tare da shi, kun sha tare da shi, kun kwanta tare da shi. To yana da buƙatar sace-sace sai yi, ba abin da zai hana kuma ya saci kayayyakinka. Saboda haka yana da kyau wannan gidan da haka take faruwa su yawaita ambaton Allah, kuma su rage, akwai wasu abubuwa na saban Allah da suke gudana a gidan, a rage, a tasarwa shedan din ga danganan a gani. In dai shi ne ba shedanin mutum ba ne, in ba shedanin mutum ba ne, in dai shedan din na aljani ne, to in ka tasar masa da zikiri da karatu da ambaton Allah su ba ga maganinsa. In kuma ce da kinyi ta haka, kinyi ta haka ba, to kuma watakila akwai dai ruwa ba tsami banza, sai kuma a sake bincike a gani. Akwai wata hatsa, akwai wanda take bude Qur'ani ta sa a cikin Qur'ani ma wai ka a sace, kuma sai ta ga an sace. Sawa a cikin Al-Qur'ani ba shine hirzin ba, tarantawar hirzi. Wani sura dauka an ka sa a cikin Al-Qur'ani, to ba za a yi sace, za a yi sace ai kamar ka dauka Al-Qur'ani ne ka dora a kanka ka ce ya maka gadi, ko ka kawo ka sarka mai shi kamar da za a sa cikin don haka a rataye shi. To wannan ba lalle ne ya maka gadin kayanka ba, shi dai a karan kansa ba zai taɓo ba, amma wannan ba zai hana kayanka kai ya taɓo ba. Karanta shi ake so kai a aikace, in da kawai ka ɗauko shi ne ka abin da, shikenan sai kowa ya tsike ya ɗauko ya kawo ya sa duk a bango ma ko ma ina a sassaka, shikenan ka huta, amma ko ba ruwanka da karatunsa wannan ba zai amfani ba. Muna fata idan za ta dibanci zikiri shi ma mijinta haka, to insha Allah in dai shedanin aljani ne, to Allah zai biki maganinsa, Allah ya mana maganinsu gaba daya. Sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi. Akwai Allah ya masa rasuwa, akwai kuma Alajilado Alashafi'u, ɗaya daga cikin waɗanda suke ba da gudunmawa da dukiyoyinsu wajen kafa sunna a Kano. Allah ya wa mahaifiyarsa rasuwa a yau, don haka ai mata addu'a, Allah ya yafi mata, Allah ya gafarta mata, kuma Allah ya bashi ladan haƙuri. Sannan dukkan wasu marasa lafiya Allah ya ba su lafiya, dukkan wasu da suka riga gidan gaskiya Allah ya yafi musu, ya gafarta musu. Sannan akwai laccar da ake yi ta wata a masallacin Al-Imam Al-Bukhari can rijiyar Zaki ta matan aure, gobe Asabar za a yi wannan laccar din insha Allah.